votre cours au quotidien, c'est sur Taïwan.
Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Niger.
A cikin wannan shirin, muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa, Nigeria.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne, za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da saɓawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. 081-82-1-2-3-4 To bari mu shiga cikin shirin.
A yau muna tare da baƙonmu na mako. Wannan baƙo ne na musamman mai suna Mala Iwa Bado Ikaleku. Shi mai yin zane ne, abun mamaki da burgewa a wannan abin da yake yi shi ne, ba da fensir yake yin zanensa ba. Da biro yake yi. Shi za mu ba wa labarinmu na wannan satin.
Barkanku dai masu sauraro.
A yau za mu kawo muku labarin wata mata da ɗanta ya yi ɓatan dabo ɓat a cikin wata coci.
A ranar Laraba 18 ga watan Disamba na 2029, wasu gungun matasa suna tafiya a fusace, suna nanata waɗansu kalmomi. Ife ta shano, ife ta shano, wanda yake nufin amsa kiran mai iko. Kuma wannan ana ambatansa ne a cocin Shotitobire Miracle Center, wacce wata coci ce a unguwar Oshille da ke Akure a jihar Ondo.
Waɗannan fusatattun matasan wannan cocin suka nufa, suna ta maimaita waɗannan kalmomin har sai da suka isa ƙofar cocin. A wannan gungun nasu suka shiga cikin cocin, suka fito da fetur, sannan suka zazzaga shi a cikin cocin.
A wannan lokacin, ‘yan sanda sun iso cocin, kuma sun yi yunƙurin dakatar da matasan. Sai dai kuma, sai su matasan suka fara jifan ‘yan sandan da duwatsu. Hakan sai ya cimma ruwa domin cocin ta kama da wuta. ‘Yan sanda suka fara harbi domin tarwatsa su.
A cikin wannan rikici da ruɗanin ne aka kunna wa motar ‘yan sanda wuta. Wanda hakan yayi sanadiyar da wani ɗan sanda da ɗan acaɓa suka rasa ransu. Amma duk da wannan rashin da aka yi, matasan nan suna murna da wannan mataki da suka ɗauka, saboda abin da suka yarda da shi shi ne, wanda ya ƙirƙiro wannan cocin mai suna Pastor Alpha Babatunde, ya tona wani kabari a ƙarƙashin shigifar da ke cocin, kuma ya binne wani yaro ɗan shekara ɗaya da ransa.
Barkanku dai masu sauraro, sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadeja.
Kuma wannan labarin zai iya ceton rayuwarku. Sati biyar da suka gabata, ranar 10 ga watan Nuwamba 2019, wacce ta kasance ranar Lahadi. A safiyar wannan ranar, Shotitobire Miracle Center ta cika ta batse da mambobi da suke shige da fice domin yin addu'ar safe. Tomitope da matarsa Modupe da ɗansu Gold sun isa sanye cikin kyakkyawar shiga.
Tomitope yana yanayi da ɗan shekaru 30 da kaɗan, dogo ne kuma baƙi mai madaidaicin ƙwanji. Matarsa Modupe ma doguwa ce, amma mai hasken fata. Tana yanayi na kusan shekara 30 a duniya. Ɗansu mai suna Gold kuwa ɗan shekara 1 ne. Mahaifiyarsa ta shirya shi cikin babbar rigar abada mai kama da wacce maza ke sanyawa a yankin Afrika ta Yamma.
Da ma'auratan suka kusa shiga cikin cocin, sai Modupe ta tsaya. Kusan koyaushe tana shiga ɗakin addu'ar da ɗanta Gold. Amma a yau sai ta yanke shawarar kai shi wurin ajiyar yara a cocin. Sai ta ce wa mijinta Temitope ya shiga, za ta shigo nan ba da daɗewa ba ita ma.
Wurin ajiye yara?
Yawancin coci suna da waɗansu keɓaɓɓun wurare saboda iyaye su ajiye yaransu a lokacin da ake wa'azi a cocin. Yaran ana barin su ne tare da masu kula da su, wato caretakers a Turanci. Kuma waɗannan caretakers ɗin wani sa'in yaran fastoci ne ko kuma malamai. Suna kula kuma suna koyar da yaran ne har zuwa lokacin da iyayensu za su tashi daga coci. Waɗannan wuraren yawanci an yi su ne saboda kar yaran su hana iyayensu mayar da hankali a kan abin da ya kawo su. Sannan kuma su yaran su samu damar koyo da kuma yin mu'amala da junansu.
Modupe da Temitope sun fara ziyartar wannan cocin ne bayan wani makusancinsu ya gayyace su cocin. Modupe ta ce yadda suka gabatar da wa'azinsu ya burge ta sosai, har ma kuma da yadda suke yin addu'o'i akai-akai. Wannan shine ya ja hankalinta, har ma ta tabbatar da cewa zuwa cocin zai bayar da babbar gudunmawa a rayuwarsu. Yawancin lokuta masu nuna mutane wurin zama, wato ushers a Turance, suna yawan neman Temitope ta kai Gold wurin ajiyar yara. Amma saboda tsoro da fargaba da kuma ganin cewa tafiyarsa ba ta yi kwari ba, gami da kankantarsa, sai ba ta taɓa yarda ta kai shi can ɗin ba. Amma a yau da suka zo cocin, sai ta yanke shawarar cewa lokaci ya yi da zai shiga cikin takwarorinsa. A tunaninta, idan ya ga sauran yara suna tafiya, wannan zai ba shi ƙwarin gwiwar yin tafiya shi ma.
Da Modupe ta fara dosar wurin ajiyar yaran, sai ɗaya daga cikin mambobin cocin ya ƙarasa wurinta. Babbar rigar da Gold ke sanye da ita ce ta ɗauki hankalinsa. Mutumin ya yaba ken da rigar ta yi wa Gold, sannan ya ɗauki hotunansa. Bayan haka, sai ya tambayi Modupe game da mijinta. Suka ɗan taɓa hira, sannan ta ajiye Gold, ta bai wa malamar akwatin abincinsa, sannan sai ta tafi. Ta samu wuri ta zauna ta fara sauraron wa'azin ranar, amma kuma zuwa wani lokaci sai ta kula cewa wannan mutumin da ya ɗauki hotunan Gold yana zaune a bayanta.
A zahiri, hankalinta har a lokacin yana kan ɗanta Gold. Don haka ana cikin addu'ar, sai ta tashi ta nufurin ajiyar yara domin ta duba shi. Tana dosar wurin, sai ta kula cewa Gold baya wurin da ta ajiye shi.
A'a, ban gane ba. Bata gan shi ba kwata-kwata ko kuma kawai dai baya wurin da ta ajiye shi.
Eto, a zahiri dai lokacin da ta ajiye shi yana kallon gefe daban, amma da ta dawo duba shi ba hakan ta tarar da shi ba.
Amma ai wannan ba wani abin damuwa bane ba ko? Kowa ya san yara ai ba su cika zama wuri ɗaya ba.
Haka ne. Wannan ba wani abin damuwa bane. Amma Modupe bata so hakan ba gaskiya, domin ranta ya yi ƙololuwar baji. Sannan kuma kamar an yi mata izina, sai ta kula cewa a hannunsa akwai fanke.
Modupe ta haɗa wa Gold lemo da biskit a cikin akwatin abincinsa. Kuma abin da yake ci mata tuwo a ƙwarya shi ne, me yasa ba su ba shi nasa abincin ba, ma'ana abincin da ta kawo shi da shi, amma suka ba shi wani abinci daban. Ta shiga cikin wurin kula da yaran, ta fuskanci malamar, ta kuma yi mata kashedin kar ta kuskura ta sake ba wa Gold wani abincin daban ba wanda ta haɗo shi da shi ba. Tana gama faɗin haka, sai ta koma cikin ɗakin da ake wa'azi, ta bar Gold a ɗakin yaran.
Wuraren ƙarfe 12 saura kwata na hantsi, Modupe tana cikin ɗakin wa'azi, amma har a lokacin hankalinta yana kan ɗanta Gold. Sai ta tashi ta koma wurin ajiyar yara domin ta duba shi. Amma kuma tana dosar wurin kamar an yi ruwa an ɗauke, babu shi babu dalilinsa. Sai ta tambayi ɗaya daga cikin malaman inda Gold yake, amma malamar da ta tambaya ba ta da amsar tambayar. Sai ta faɗa mata cewa wataƙila an fitar da shi waje ne ya yi wasa.
Sugunne ba ta ƙare ba kenan. An sayar da kare, an sayo biri. Wataƙila? To me take nufi da wataƙila?
Eto abin da take nufi gwaru-gwaru shine bata san wurin da gold din yake ba.
Mene? Rikicin duniya da mai rai ake yi.
Madufe wacce ranta gaba ɗaya ya kai kololuwar baci ta fara fada cikin daga murya. Sannan kuma ta shiga wurin ajiyar yaran tana duba fuskar kowane yaro. Wannan abin da Madufe take yi ko a cikin malaman. Wai an yakushi kakkausa. Su dai suna kokarin kwantar mata da hankali. Tare da faɗa mata cewa ta bari sai an gama wa'azi tukunna.
Matan da ta binciki halin da yaron na take ciki har su biyu lokacin da ake wa'azi, ita ce yanzu za su ce wa ta jira, kai abin da kamar wuya.
Gurguwa da auren nesa. Ba abin da zai sa Madufe jira. Tamitofe ya samu labarin cewa ba a ga ɗansa ba. Nan da nan ya haɗu da Madufe suka ci gaba da neman gold.
Awanni suka wuce, agogo ya buga ƙarfe uku. Kuma har a lokacin ba a gama addu'ar ba, kuma ba a gano inda gold yake ba. Madufe ta doshi wurin da ushers ɗin suke, sannan ta sanar da su cewa su sanar da pasto da kuma hukumar cocin cewa ɗanta ya ɓata. Amma kuma sai suka yi mata zuru da idanu, suna kallanta ba tare da nuna wata damuwa ba.
Turƙa shi, lallai dole idanunta ya rufe yanzu.
Madufe ta fara takurawa duk wani osha da ta gani. Daga bisani ɗaya daga cikinsu ya fito ya sanar da ita cewa an sanar da faston cewa ba a ga ɗanta da ta kawo wurin ajiyar yara ba. Sannan ya nemi da ta kwantar da hankalinta ya kuma ba ta tabbacin cewa za su samu shi. Ita dai ta ci gaba da fafutukan neman ɗanta. Tana cikin neman ne mutumin da ya ɗauki hotunan ɗan nata ya zo wurinta da alamun damuwa a fuskarsa. Ya tambaye ta ko akwai wata hanya da zai iya taimakawa. Ya kuma nemi sanin hanyoyin da ita da mijinta suke bi domin ganin sun samu ɗan nasu gold.
Agogo ya buga ƙarfe biyar kuma an gama wa'azin da ake yi a cocin. Tamitofe da matarsa Madufe sun haɗu da Pasto Alfa Babatunde. Pasto Babatunde mutum ne ɗan kimanin shekaru 40 da ɗuriya. Ya sanar da iyayen cewa su kwantar da hankalinsu, su je gida, su yi bacci har da mun shayi.
Bacci? Gaskiya ne da aka ce duk wanda ya ce bai iya kuka ba uwarsa ce bata mutu ba. Ta ya yake tunanin har za su iya bacci?
Ato, duba mini hanya dai, wai makaho ya so tsaye gumi. Faston ya ƙara sanar musu da cewa baya son su yi saurin sanar da 'yan sanda, domin shi da hukumar cocin za su yi duk iya ƙoƙarinsu na ganin cewa an samo wurin da gold yake.
Wannan wace irin magana ce haka? Ai, idan mafaɗin magana wawa ne, majiyinta ba wawa ba ne. Ya yaro ko sama ko ƙasa an neme shi an rasa, sannan ya ce kar a sanar da hukuma, ko dai akwai abin da yake ɓoyewa ne.
Mala, a wannan lokacin ba mu da masaniyar ko akwai wani ɓoyayyen al'amari. Kuma saɓanin wannan maganar da ka yi, Madufe da mijinta gida suka koma, ba wurin 'yan sanda ba. To amma duk da haka hankalin Madufe bai kwanta ba kwata-kwata. Don haka sai ta kira 'yar uwarta ta sanar da ita halin da take ciki. Nan da nan 'yar uwar ta zabura ta taho a kure daga birnin Ondo suka ci gaba da neman gold tare. A yammacin wannan ranar Madufe ta koma cocin wurin Pasto Babatunde. Amma har a wannan lokacin abin da ya sanar mata kawai shine yana da tabbacin za a ga ɗanta, don haka ta koma gida kawai. Amma mintuna suka shuɗe, suka zama awanni, awanni suka zama kwanaki, kwanaki suka zama sati, har a wannan lokacin babu masaniyar wurin da gold yake.
Jita-jita ta fara yaduwa cewa Pasto Babatunde ya binne gold da ransa a ƙarƙashin shigifar cocin. Mutane suka yi ta yaɗawa, amma sai da wani gidan talabijin ya yaɗa, sannan mutane da yawa suka harzuka. Wannan jita-jitar ita ce ta harzuka waɗannan taron mutanen har suka ƙona cocin.
Asha, to amma kuma kun san wani abu? Idan har wannan jita-jitar ta zama gaskiya, sun ƙona shaidar kenan ta hanyar ƙona cocin.
Wannan gaskiya ne mala, amma kuma ba ma raba ɗayan biyu. Ƙona cocin da suka yi shi ne ya jawo hankalin 'yan sanda zuwa kes ɗin.
Au, ba su sanar da 'yan sanda ba? Aina zatattun da an kwashe kwanaki da batun yaran sun sanar masu abin da yake faruwa.
Eto, ba mu tabbatar da a wannan lokacin suka sanar da ƴan sanda ba. Amma a bayanan da Modife ta bayar a ofishin jami'an tsaro na V Division a Akure, ta ce sun sanar da hukumar Civil Defense, sannan suka sanar da batun Gold a wani gidan radio. Amma kuma a cewar ta din, ƴan sandan ba su mayar da hankali kan batun sosai ba. Dan haka sai suka sanar da DSS.
Amma a bayanan da muka samu daga jaridar Punch, jami'in yada labarai na rundunar ƴan sanda mai suna Femi Joseph ya ce ba iyayen yaron bane suka kai rahoto wurin ƴan sanda ba. Shi wannan pastor din Babatunde shi ya je ofishin jami'an tsaro ya sanar musu cewa mahaifin Gold wato Temitope da wasu ƴan daba sun shiga cikin cocin sa kuma sun kone masa ita. A cikin binciken konewar cocin ne ƴan sanda suka yi gamda katar da batun Gold din. Sannan ne suka fara binciken su kuma suka tabbatar wa da jama'a cewa lallai za su sada Gold da iyayensa.
A ranar 10 ga watan Disamba na 2019, bayan wata daya da batun Gold kenan, hukumar DSS ta kama Babatunde akan zargin cewa yana da sa hannu a batun Gold. Pastor Babatunde a nasa bangaren ya karyata duk zargin kuma ya furta cewa shi ba sa hannunsa a batun Gold. Hasalima ya tuhumi iyayen Gold da rashin mayar da hankali a lokacin da yayin yunkurin taimaka musu.
Rashin mayar da hankali?
Haka Babatunde din ya faɗa. Ya ce ya nemi da su bashi damar taimaka musu ta hanyoyi da dama, amma a ƙarshe sai suka kone masa cocinsa.
Ita dai Modupe a hirar da suka yi da Premium Times ta faɗi cewa dama tun da farko ita tana zargin hukumomin cocin, saboda waɗansu abubuwa ba su yi daidai da abin da hankali zai ɗauka ba. Gold ya kasance a wuri daban, ba inda ta ajiye shi ba da farko. Sannan kuma masu kula da yaran sun bashi abinci daban da wanda ta kawo shi da shi. Sannan a ƙarshe kuma ta ce akwai wani mutum da ya yi ta ɗaukar hotunan Gold.
Kuma bayan hotunan ya nemi sanin hanyoyin da suke bi domin gano ɗan nasu. To shi me ya faru da shi?
A bayanan dai da Modife ɗin ta bayar, shi mutumin shi ne wanda yake zaune a bayanta a lokacin da ake yin wa'azi. Kuma shi ne mutum na farko da ya nuna damuwarsa akan batun Gold din. A wani dalili da ba za ta iya bayyana ko menene ba, wannan mutumin yana biye da ita a lokacin da suke neman Gold din. A zatanta ta ɗauka shi ma memba ne na cocin domin ya tsaya tare da su har dare yayi. A lokacin da suke jiran pastor din ya gansu, shi ne dai mutumin da ya ta shige da fice a ofishin pastor din. Kuma a duk lokacin da yake wannan shige da fice yana danne-danne a cikin wayarsa.
Ba ma wannan kadai ba, kana ji, a lokacin da aka gayyace su zuwa ofishin yaƙi da yin garkuwa da mutane, wato anti-kidnapping office a Turanci, wannan mutumin dai shi ta gani ya zo a cikin motar pastor da suka je ofishin mataimakin kwamishinan ƴan sanda, nan ma ya je. A nan ne suka fuskanci cewa lallai koma wane ne wannan mutumin yana da kusanci da pastor, amma kuma da igiyar zargi ta nemi rataya a wuyansa sai ya ɓace.
Ya ɓace kamar yaya? Ba shi ba dalilinsa?
Kawai ba su sake jin labarinsa ba. Abin da ya ƙara sa zargi a zuciyar Modupe shi ne sanar da su ɗin da Babatunde ya yi na kar su sanar da ƴan sanda.
To a yanzu dai DSS sun riƙe Babatunde a ofishinsu har na tsawon kwanaki 13. Wannan ya sa ya shigar da ƙara a kotu yana neman a sake shi kuma a biya shi diyyar naira miliyan 100 bisa tauye masa haƙƙin walwala. To amma a ranar 23 ga watan Disamba na shekara ta 2019, an gurfanar da Babatunde a kotu tare da mambobin cocinsa guda 5. An tume su da laifuka kamar haka: haɗa baki, taimakawa da sace yaro. Kotun dai ta hana su beli kuma ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare su a gidan gyaran hari Olukuta Correction Center. Har zuwa lokacin da jami'an DSS za su ƙari binciken su. Sannan ɗaya daga cikin ma'aikatan babatin da mai suna Peter Anjorin, bayan waɗannan laifuka da aka tuhume su da shi, shi an ƙara masa da cajin laifin lalata shaida.
Kai ka kai, wai kuna nufin a duk wannan zarganan zargacen da ake wai akwai shaida?
Mala, ba mu da cikakken bayani akan wannan. Ka san idan kana tsare a hannun jami'an DSS don amsa tambayoyi, duk waɗansu kayayyaki naka ajiye su kake yi kafin ka shiga ɗakin tambayar. To a lokacin da suka gama yi wa Peter tambayoyi, sun ba shi damar ya je ɗauki kayayyakinsa. A nan, kamar yadda jaridar Sahara Reporter suka rubuta, ɗaya daga cikin ma'aikatan DSS ɗin ya furta cewa, a maimakon Peter ɗin ya ɗauki tasa wayar, sai ya ɗauki wata wayar Samsung Galaxy Note ya ɓoye a cikin aljihunsa. Paul ya dage cewa wannan ita ce wayarsa. Don haka suka kyale shi ya fita da wayar, amma bayan kwana 8 sai mai gabatar da ƙara ya furta cewa wannan wayar da Paul ɗin ya fita da ita ta Babatunde ce. Don haka aka gabatar da wayar a gaban kotu a matsayin shaida.
Shin muna da masaniyar ko an cire wasu abubuwa ne daga cikin wayar?
Watakila, amma a zahiri dai ba mu da wata shaida da za ta nuna faruwa ko rashin faruwar haka. Amma a yadda rahoto ya zo daga jaridar Guardian a ranar 6 ga watan Oktoba 2020, bayan kimanin wata 11 da batan gold, wata babbar kotu da ke jihar Ondo ta yanke wa Pastor Babatunde Alfa da waɗansu guda 5 masu suna Omodara Olayinka, Margaret Oyebola, Grace Ogunjobi, Motunrayo Ogunjobi, Esther Kayode da kuma Peter Anjorin hukuncin ɗaurin rai da rai. A dalilin batan yaro ɗan shekara ɗaya Gold Kola Wale.
Gaskiya zuciyata ta soso, ina matuƙar tausaya wa iyayen Gold.
Kwatanta halin da suke ciki abu ne mawuyaci.
Da ma dai a ce sun samu gawar su ne, da za su ɗan ji dama-dama da raɗaɗin da zuciyarsu take ciki. Amma duk da haka, inda rai da rabo, kuma mai rai baya rasa motsi.
To muna fatan cewa Modife da Temitofe da kuma duk sauran iyalansu za su samu kwanciyar hankali. Ku kasance tare da mu a makon gobe, inda za mu kawo muku wani labari na wasu ma'aurata da musu a tsakaninsu ya yi matuƙar wuce gona da iri.
A kowane lokaci, muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka 0182230134. True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji. Wacce ta ɗauki nauyin shiri, Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagwado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio.